Bainede sun nunar cewa an lura da irin hare-haren da ƴan bindiga suka dawo da kaiwa a yankin Niger Delta jin kaɗan bayan wani zaman tattaunawa da dattawan yankin na Niger Delta tare da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a fadarsa da ke Abuja a wani kokari na cimma ƙarshen rigingimun da ke addabar yankin. Sai kwatsam aka ga kuma ƙungiyoyin ƴan bindiga suka ci gaba da kai hare-hare kan kamfanonin mai a yankin, musamman ma kungiyar ƴan bindigar Niger Delta Avengers da kuma kungiyar Niger Delta Justice Mandate. Yanzu dai an samu rarrabuwar kawuna da kungiyoyin ƴan bindigar Niger Delta, musamman ma Niger Delta Avengers da kuma Niger Delta Justice Mandate da dattawan yankin da kuma kabilu daban-daban na yankin mai arzikin mai, inda suka ce dole ne kamin a cimma zaman tattaunawa sai an samu wakilci a kowace kabila, wannan dai ba karamin mari bane. Wani hari na baya-bayan nan dai wanda ya dada firgita harkokin ayyukan danyen mai a yankin na Niger Delta shine wanda kungiyar Niger Delta Avengers ta yi ikirarin kaiwa, inda suka fasa wasu bututayen mai mallakar kamfanonin mai guda uku wanda ya hada da kamfanin mai na Shell. Waɗannan bututayen mai dai su ne suke daukar danyen mai zuwa kasashen waje. Duk kokarin da nayi na jin ta bakin kungiyoyin ƴan bindigar yankin Niger Delta, lamarin ya cutura. Sai dai kuma naji ta bakin wani dattijo da ya san kungiyoyin ƴan yankin Niger Delta, Mr. Tunye Princeway, yace
as much as we all know that, yet we still continue to think and believe that the youth listen to the elders.
Yace matsalar da ke faruwa a yanzu muna cikin wata irin al'umma ce wadda ba mai ganin girman kowa, duk mun san haka, amma sai dai mu dora rudin kanmu cewa dattawan yankin Niger Delta na da mutunci a idon matasa. Zuwa yanzu dai an tura ɗaruruwan dakarun tsaro na ruwa da na ƙasa da ɗimbin makamai domin tabbatar da tsaro ga harkokin ayyukan haƙar danyen mai a yankin Niger Delta. General Rabi Abubakar shine mai magana da yawun hidikwatar rundunar tsaro ta ƙasa, ya kuma yi mini ƙarin bayani.
Labirin kasan shi lamura na tsaro wani abu ne wanda duk an mai da muhimmanci a wannan wurin. Abu da ke wakana ba wai wani samun mataki koyon suka ɗauka ba, in ma aka abin da muka yi muna tabbatar da cewa mu samu babban zama a wannan wurin domin mu maganin dukkan wasu ta'addanci ko ci gaba da ainihin dakule hannun agogo baya. Mu tabbatar cewa an kawo tsaro kuma tsaron nan wanda yake da muhimmanci, wanda zai taimaka mu kama dukkan wasu wanda suke cikin waɗanda ake nema ainihin ataduwa suna gwamnati mai tsoron su.
Ko yaya masana ke kallon waɗannan hare-hare da ma shirin tattaunawa da gwamnatin tarayyar Najeriya? Malam Kabir Asada wani mai sharhi ne kan al'amuran tsaro a Najeriya kuma ya yi tsokaci a kai.
Sun kawo bukatu 16 waɗanda suka ce dole sai an biya musu waɗannan bukatu kafin su bari a samu zaman lafiya. Da farko suna magana cewa su kansu kamfanonin nan da suke hukuman nan dole ne su ɗauko manyan hedikwatocin su mai da su yankin su. Suka ce dole ne mutanen su suma a kasa rijiyoyin man nan a basu. Zaka ga cewa wasu bukatu da suke kawowa zaka ga abu ne kawai ake zuwa da shi da wata manufa ta biyan bukata ta siyasa ta kuma wasu ƴan kalilan daga cikin su. Yadda nake hasashen wannan al'amari ana da tattaunawa ne, kuma tattaunawa wanda daga ƙarshe yana da waya a samu nasara.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.